Kaura daga Ghana zuwa Jamus. Kaura daga Ghana zuwa Jamus daga Wikipedia Encyclopedia na kyauta akan www.wikipedia.org. Ana karanta wannan labari daga Bita kwanan wata 12 na Disemba na shekarar 2019. Hijira daga Ghana zuwa Jamus ya fara a farkon shekarun 1950 a lokacin da wata manufa ta yammacin Jamus ta ba da izinin tafiya tsakanin dalibai daga wasu kasashen Afrika zuwa Jamus don cin gaba da karatunsu. Wannan manufar ita ce samar da daliban ilimi da za su yi amfani a kasarsu ta asalin lokacin da suka dawo. Kamar yadda yake a shekarar 2009, akwai 'yan kasar Ghana kimanin 40,000 waɗanda ke da asalin kaura a Jamus, inda 'yan kasar ta Ghana da ke kaura ta Ghana da kuma karni na biyu da na uku na 'yan Ghana da aka hakura a Jamus da yaran daga kawancin haɗin gwiwar da ba su yi kaura ba da kansu, a cewar JTZ, akwai adadi mai yawa na baki ba tare da izini ba. Yawancinsu sun isa Jamus tare da takardar izinin shiga, amma suna zama ba da tare da izinin zama ba bayan lokacin da aka ba su sanadin da dalilai na kaura. Matsalar tattalin arziki, yaƙe-yaƙe, rikice-rikice na kabilanci da gwagwarmaya na rayuwa su ne dalilin mutane da yawa sun bar kasarsu ta asali matsayin 'yan gudun hijira a cikin duniya. Ya hadu da karancin coro kuma yana karuwa kowace shekara. Dalilan tattalin arziki, ya wartar talauci da kuma yawan jama'a suna daga wasu dalilan da ke tasirin mutane su bar gidajensu ko kuma asalinsu. Nau'ikan hijira daga Ghana zuwa ta Jamus. Za a iya ganin nau'ikan kaura guda uku a cikin tarihin mutanen Ghana da ke kaura zuwa Jamus. Sun hada da kaura ilimi, kaura neman mafaka, da kaura don haduwa da iyali. Ba kasafai aka ba wa bakin hauren 'yan kasar ta Ghana takardar izinin shiga ba. Hijira ta ilimi, yawancin baki masu ilimi suna kaura zuwa kasashe na uku bayan sun kammala karatunsu a Jamus. Hijira mai neman mafaka, baki daga wannan lema sun zama waɗanda ke dawwama a cikin Jamus a yau. Tun daga shekarun 1970, mahuyancin halin tattalin arziki da rikice-rikice siyasa a lokacin gwamnatocin sojoji a Ghana sun fadada adadin yan gudun hijirar Ghana da suka nemi mafaka a kasashen Turai da na Afrika. Takaddar karban yan gudun hijirar siyasa daga Ghana ta ci gaba da kasancewa kasa da kashi daya, yayin da hukumomi ke nuna yawancin ganin gudun hijirar Ghana a matsayin yan gudun hijira tattalin arziki mutane 112 ne kacal chakanin 1983 da 2007 aka karba a matsayin a yan gudun hijirar siyasa. Haduwa ta iyali baki a cikin wannan lema suna dokar matsayin wadanda ke dawama a cikin Jamus a yau, sama da kashi daya cikin hudu na migan kasar Gini na kaura suna zuwa Jamus ta hanyar haduwa da dangi. Hijira na yau da kullum da kin lokacin zuwa Jamus. Organization ungiyar international na duniya don hijira ta fassara kaura da yau da kullum a matsayin kaura wadanda ke faruwa a cikin bin ka'idodi na kasar asalin kaura da makuma IOM. Ta kuma bayyana kaura ta al'ada kamar mutsin mutane wadanda ke faruwa a waje da dokoki, ka'idodi ko yarjejeniyar kasa ta kasa da ke jagorantar shigowa ko fita daga asalin jigilar kaya ko makuma. Akwai hanyoyi don kaura don duka mutsi na yau da kullum da na yau da kullum. Hanyoyi na yau da kullum: ofishin harkokin waje na tarayyar Jamus ya bada shawarar hanyoyi daban-daban don aminci da kaura bisa doka dangane da dalilin kaura. Hanyar yau da kullum ana nufin samun visa, gajeren zaman visa. Ofishin jakadancin na Jamus ya bada izinin karbar takardar visa ta Shenzhen na dan gajeren lokacin har zuwa 90 kwanakin a chakanin chawun kwanaki 180 a cikin Jamus da kasashen Turai a cikin yankin Shenzhen. Don yawan shakatawa, ziyarar ko kuma dalilai na kasuwanci, ana bukatar masu neman izini don ciki form, sanya alkaura ofishin jakadancin da ke Accra ya bada jerin abubuwan da ake bukata na takardar visa. Visa na chawun lokaci, ofishin jakadancin ya kuma bada takardar izinin zama da dalibai ga galibi. Haduwa ta iyali, takardar neman aiki a chakanin wasu da bayar da bukatunsu. Hijira na lokaci, shiga da fice Afrika zuwa Turai ta hanyoyin da ba bisa doka ba yana da muhimmanci. Yawancin baki da ke yin irin waɗannan tafiye-tafiye sun fito da daga kasashen Afrika masu tasowa da ke neman ciyayi a Turai. Baki yawanci sukan je arewancin Afrika, musamman Libya, wanda ya zama farkon tashi kaura zuwa Turai ba bisa ka'ida ba. Daga Libya suna tafiya cikin jirgi a tekun Bahar Rum. Waɗansu bakin haure kuma suna bi ta ƙasa ta hanyar Enutawan na Ceuta da Melilla. Suna fuskantar mummunan rauni har mada mutuwa. Masu fataucin mutane da masu fataucin mutane su yi amfani da halin da ake cikin don samun kuɗi a cikin. Galibi suna yin wa baki kawancin game da dama a Turai. A watan Yuni na shekarar 2019, IOM kididdiga ta nuna cewa mutuwar da ake yi wa lagabi da manyan hanyoyi uku na tekun Bahar Rum zuwa Italiya, Malta da Cyprus a watan Yuni na 2019 sun kai mutane 555. Zuwa watan Disamba na 2019, adadin ya haura zuwa 738 tare da nutsar da ruwa, zin zarafi ta jiki, cin zarafi jima'i, masananciyar yunwa, rashin lafiya da rashin damar kiwon lafiya da rashin ruwa a jiki su ne manyan abubuwan da ke haifar ta mutuwa. An bayar rahoton 'yan ƙasar Ghana na kan gaba sosai a tsakanin bakin haure da ke fatan zuwa Turai, duk da cewa ƙasar ta aminta ta kwaciyar hankali ta fuskar siyasa fiye da sauran ƙasashen da bakin haure suke. Kimanin 'yan ƙasar Ghana 5,636 ne suke isa Italiya da jirgin ruwa a shekarar 2016. A cikin 2017, yankin Brown Ahafo wanda yanzu ya kasu kashi uku na Ahafo, Brown da Bunu Gabas suna da mafi yawan kaura. Cikin mutane 4,092 da suka dawo daga Libya, mafi yawan 1,562 wanda ke wakiltar kaso 38.17 bisa dari sun fito ne daga Brown Ahafo. Yankin Ashanti yana da 601 wanda ke nuna kashi 13.63. Amincewa da hijira na yasar Jamus. Yawancin mutane da suka zo neman zama a Jamus ana tura su gudun hijira saboda da'awar suna neman mafaka da yancin sake saduwa da dangi ba su yi nasara ba. Masu neman mafaka kawai waɗanda suka karbi dayan nau'ikan kariya hudu an ba su ikon zama. Sifofin guda hudu sun hada da kariyar 'yan gudu hijira, shigarwa zuwa mafaka, kariyar tallafi da kuma dokar hana fitar dangi. Yawancin lokaci masu neman nasara su ne wadanda ba sun yi iya ba da shaidar zalunci a kasar su ta asali ta sauran manyan kalubalin gidawa. Mutanen da suka zo Jamus don inganta yanayin tattalin arzikin su bayan gudun hijira bane, bugu da kari kaura daga wannan kasar ta EU zuwa wancan baya izini sake neman izinin zama a wata kasar EU. Hakanan Jamus ta bada taimako don dawo da son rai na wasu bakin haure. Hanyoyin sadarwa na waje yangana a Jamus, yarjejeniyar duniya don hijira, visa ta tafiya zuwa Jamus, mutuwar hijira, tunani.